sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan rana a birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, baba ya kuma kire ne tare da Yusuf Aliyu Haranje da sauran abokan aiki. Zamu kawo muku shirinmu na wannan lokacin ranan Litinin 2 ga watan Maris shekarar 2020. Da farko ga kanin labarai.
Korea ta Arewa ta harba wasu rukoki masu linzami guda biyu. Kasashe masu yaki da cutar coronavirus sun karu. Daga baya kuma za ku ji cewar Amurka ta kasance cikin wanda za su yaki wannan cuta.
A cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta tallafa mutanen Garkida da Boko Haram suka afka musu a jihar Adamawa. To sai dai wasu masu fada aji sun koka kan cewa kungiyar Boko Haram tana nan da karfinta, don haka gwamnati ta tashi haikali.
Abubuwan fasu yawa yanzu musamman a nan Arewa maki gabas, to ya nuna kenan cewa gwamnati bata fada mana gaskiya cewa Boko Haram da gaskiya har yanzu fa suna nan kuma suna da karfin su sosai.
Har yau dai a cikin shirin namu za ku ji cewa kotun kolin Najeriya ta dage bitar hukuncinta kan kawar da zababben gwamnan Zamfara Shehu Koguna Gusau na APC ta mika ragama ga gwamna mai ci yanzu Bello wato Mutawallin Muradun na PDP. Bayan haka Yusuf Aliyu Haranje kuma zai gabatar mana da shirin sa na ilimi, sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana. Amma yanzu sai a gyara domin jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Koriya ta Arewa ta harba wasu rokoki masu linzami guda biyu a cewar sojojin Koriya ta Kudu a yau Litinin. Wannan shine karan farko da Koriya ta Arewa ta harba makamai a wannan shekarar. Makaman dai an harba su ne daga yankin Wonsan, kusa da gabar teku dake yankin Koriya ta Arewa a gabashin kasar. A cewar manyan hafsoshin sojin kasar ta Koriya ta Kudu, ba su dai ba da bayanin waɗanne irin makamai ne aka harba ba da kuma adadin zango da suke kaiwa. Harin dai na nuna cewar Koriya ta Arewa za ta ci gaba da nuna takala duk kuwa da matakan gaggawa da ta ɗauka domin yaƙi da cutar coronavirus. Hukumomin Koriya ta Arewa sun yi gargaɗi da cewar matakan kariya da suke ɗauka game da cutar abu ne da suka kira shi a gudu tare don asira baki ɗaya ƙasar. Gwamman ƙasashe suke aiki domin magance cutar nan ta coronavirus, yayin da adadin mutane da cutar ta kashe a duniya ya haura 300,000 da sau da kuma suka haɗa da wasu biyu a nan Amurka. Koriya ta Kudu ta sanar da samun ƙarin mutane kimanin 600 da suka kamu da cutar a yau Litinin, yayin da shugaban wata ƙungiyar addini da ake alakanta galibin waɗanda suka kamu da cutar ya nemi ahuwa. Jami'ai sun buƙaci masu gabatar da ƙara su duba yiwuwar tuhumar shugaban ƙungiyar ta addini da laifin kisa, saboda ƙin ba da haɗin kai da suka yi domin ganin gwamnati tana yaƙar wannan cutar. A yau ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai gana da mataimakinsa Mike Pence, wanda ke jagorantar yaƙi da cutar ta corona tare da wasu shugabannin kamfanonin haɗa magunguna. Ya zuwa yanzu dai an tabbatar da wasu ɗauke da cutar kimanin mutane 80 a nan Amurka, da suka haɗa da mutum biyu da suka mutu a yammacin jiya Lahadi a jihar Washington. Jami'an kiwon lafiya sun ce akwai yiwuwar cutar ta ɗau tsawon makonni tana yawo cikin al'umma kafin a gano ta. Ɗaya daga cikin masu neman jam'iyyar Democrat ta tsayar da su a matsayin takarar shugaban Amurka, Pete Buttigieg, ya fice daga cikin takarar. A lokacin da yake magana da magoya baya jiya Lahadi, tsohon shugaban ƙaramar hukumar Bent ta Kudu a jihar Indiana ya ce ya ɗauki mataki mai wuyar ɗauka na ficewa daga cikin takarar, amma bai bayyana goyon bayansa ga sauran 'yan takarar ba. Amma ya ce zai yi iya bakin fama don ganin jam'iyyar tasu ta Democrat ta shige fadar White House a watan Janairu mai zuwa. Buttigieg shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na farko da ya bayyana a fili ƙarara ɗan luwaɗi ne. Ya ƙara da cewar yana fatan ya aika da saƙonni ga duk wani yaro ko yarinya da ke neman da ake ware su daga cikin sauran jama'a. Buttigieg ya ƙare ne a mataki na huɗu a zaben fidda gwani a ranar wanda aka yi a ranar Asabar a jihar Carolina ta Kudu, inda ya ƙare ba ƙuri'a ko ɗaya.
koma da labaran duniya kenan aka saurara. Wasu shugabannin jama'a sun bayyana damuwar su ga yadda ake ƙara samun hare-haren Boko Haram musamman a yankunan arewa maso gabashin Najeriya. Sun bayyana damuwar ta ce biyo bayan wani mummunan hari da kungiyar ta kai a ƙauyen Garkida da kuma ta halaka mutane da dama ta lalata dukiyoyi. Lamarin da ya yi sanadiyar da gwamnatin tarayya ta kai musu ɗauki da kayan taimako. Gada Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Cikin kwanakin nan dai akan samu sabbin hare-haren ƴan Boko Haram a jihohin Adamawa, Borno da kuma jihar Yobe, jihohin da balahirar ma ta fi shafa. Batun da ko shugabannin addini ke ganin dole ne hukumomin su taya tsaye wajen kare rayukan al'umma. Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar Izala a Najeriya, ya ku bayyana damuwarsa da cewa
abin da ya faru ko yake faruwa na wannan tashin hankali na Boko Haram na sace-sacen mutane da sauransu wani jarabawa ne da Allah ya kawo mana shi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki yi mana maganin sa. Sannan hukumomi kuma suna da dama da Allah ya ɗaura su a matsayin jagora. In kana jagoran al'umma to ka tabbatar da ka kare musu jininsu, ka kare musu dukiyarsu, ka kare musu addininsu, ka kare musu martabarsu, su kwanta lafiya, su tashi lafiya. Hakkin na shugaba wa'annan abubuwa sun tafi yadda ya kamata. Abin bakin cikin da abin damuwa ita ta'addanci ba ta da addini. Za ka samu cikin musulmai ana samun masu yin ta'addanci, cikin wanda ba musulmi ba za ka samu akwai masu yin ta'addanci.
Kamar Balalau, shi ma shugaban kungiyar kiristocin Najeriya ta kan harshen jihar Rabaran Stephen Damimamza, kirayaye da cewa
abubuwan fasu yi yawa yanzu musamman a nan arewa mafi gabas. To ya nuna kenan cewa gwamnati ba ta faɗa mana gaskiya cewa Boko Haram da gaskiya har yanzu fa suna nan kuma suna da ƙarfin su sosai, kuma sukan iya su zo su rikitar da gari, su zo su aikata abubuwa da yawa.
Shugaban kungiyar kiristocin Najeriya ta kan kenan a jihar Adamawa, Rabaran Stephen Damimamza, biyo bayan harin da mayakan Boko Haram suka kai a garin Garkida da ke arewacin jihar Adamawa a karon farko, gwamnatin tarayya ta ko turo da wasu kakin tallafi na abinci a daidai ko lokacin da al'umman yankin ke mako kawa game da halin da suke ciki sakamakon wannan hari. Yayin ko harin da mayakan na Boko Haram suka kai sun ma lalata dukiya da suka da asibiti, majami'u da kuma gidaje, baya ga asarar rayuka da aka yi. Mr. Andrews Tarfa, da ke zama tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya NU Generation Jihar Adamawa, wanda dan asalin garin na Garkida ne, ya ko bayyana halin da al'umma ma ke ciki a yanzu.
To kaga wuraren da aka kokona wasu gidan na talakawa ne. To kaga yanzu yadda muke ciki yanzu nan abubuwa suna da wuya, yana da wuya yanzu a ce an kona ma mutum gida ya samu ya sake gina ta yanzu haka ne ya samu ya shiga, yana da wuya. To kaga za su buƙaci taimako su gina ko gidajen su da aka kokonar da kuma abubuwan da suka rasa, inda hali da gwamnati su taimake su da shi.
Kakin tallafi da gwamnatin kasar ta matura waɗannan al'ummu sun ko hada ne da shinkafa turamin sawa na mata baga taburmi. Hajiya Sadiya Faruk, da ke zama ministan harkokin jin kai ta Najeriya, ta bayyana kokarin da gwamnatin kasar ke yi a yanzu.
Zuwa a bisa umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari, mu zo mu kawo ta'aziyya ga gwamnan jihar Adamawa da su mutanen jihar Adamawa da mutanen Garkida da wannan iftila'i ya faru da su a kwanakin baya, kuma mu kawo gudunmuwa daga gwamnatin tarayya ga wayannan mutane. Kayan masarufi yanzu su muka kawo, bayan kuma haka za a wuce a ga muraren da aka yi destroying a ga yadda za a iya gyara su asibitoci da sauran wurare.
A kwana su bangaren jami'an hukumin bada agaji a jihar su ma saba layar kai kayakin ne ga waɗanda ko abin ya shafa, kamar da sakataren hukumar kai ɗauke ta jihar Alsaiman Muhammad Aminu Suleiman ya bada tabbaci.
Ni ina tsaye a nan yanzu nan motocin nan za su kama hanya, ga kuma ma'aikata kowane mota za mu ɗora ma'aikaci guda ɗaya, kuma mun riga mun yi magana da ciyaman na Gombe, akwai inda za su je magariba su kwana a Gombe, gobe karfe 6 za su tashi with full security su karasa Garkida. A idonmu za a so marabiyan nan, ma'aikatan nan za su zauna a wajen sai sun ga iya rabiyan kowa da kowa ya samu.
Kuma koma da menene fatan talaka ko shine Allah sa a samu zaman lafiyan. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Akai da Ibrahim Abdul Aziz, har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf ya dawo kuma da sauran labaran duniya.
A jiya Lahadi ne wani wakilin gwamnatin tarayya, wani alkalin gwamnatin tarayya a nan Amurka ya yanke hukuncin cewar an naɗa babban daraktan hukumar bada 'yancin zama na ɗan ƙasa Ken Cossolini ne ba bisa ka'ida ba, saboda haka ba shi da hurumin bayar da umarni na takaita lokacin da mutum ya kamata masu neman mafaka su gafana a gaban hukuma don tantancewa. An dai gabatar da karan ne a gaban alkalin a madadin wasu mutane 'yan kasar Honduras bayan da Director Ken ya rage lokacin da ya kamata a gurfanar da mutum don amsa tambayoyi daga sa'o'i 48 ko 72 zuwa rana ɗaya. A baya dai alkali Randolph Moss ya yanke hukuncin cewar a tura shari'o'in da ake yi wa 'yan kasar ta Honduras su biyar zuwa hukumar ta shige da fice, sai dai alkalin bai yi irin wannan sassauci ga sauran masu neman mafaka irin wannan shari'ar ba. Ana dai ci gaba da samun bayanai a game da harin da wasu 'yan bindiga suka kai jiya Lahadi, inda suka kashe kimanin mutum 50 a jihar Kaduna. Dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Igabi inda lamarin ya auku, Zayyad Ibrahim, ya ce ya zuwa yanzu dai ba a tabbatar da hakikanin waɗanda suka mutu ba, inda yake cewa ana ba mamaki a sa adadin ya ƙaru domin masu kai agaji na kan hanyarsu. Kamar yadda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP hakan a yau Litinin, 'yan bindigan sun fara da harhare a kan jama'a ne bayan fitowarsu daga masallaci. Ya kuma ƙara da cewar waɗanda suka raunata an kai su wasu asibitoci da ke kusa da yankin. Shi kuwa kansila ɗan Yabo Ƙerawa ya ce wannan hari ne na mai da martani akan wani hari da sojoji suka kaiwa 'yan bindiga a yankin. Ya ƙara da cewar 'yan bindigan ba su ji daɗin wani rahoto da aka baiwa sojoji ba na game da inda suke ɓoyewa.
Da la'agai da Yusuf Harange da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ne kotun kolin Najeriya ta fara sauraron shari'a akan sake buɗe wasu hukunce-hukunce da aka yanke a baya da ya kai ga kawar da zababbun gwamnoni. Sai dai kuma kotun ta dage sauraron shari'ar na yau akan wasu dalilai da wakilin Budasul Adam Ali Kaya zai bayyana mana a cikin wannan rahoto.
Kotun koli a Najeriya a Litinin din nan ta dage bitar hukuncin ta kan kawar da zababban gwamnan Zamfara Shehu Kogunan Gusau na APC da miƙa ragama ga gwamnan da ke kan gado Bello Matawallan Maradun na PDP. Tun farko an dage sauraron shari'a ce don samun kammala dukkan ƙa'idojin da suka shafi masu hannu a shari'ar. Amma duk da haka rashin shigowar lauyan APC na Zamfara da ba mamaki ɗaukar na ƙasa zai wadatar ya sanya tura shari'ar zuwa 17 ga watan nan. Kogunan Gusau da APC na buƙatar kotun kolin ta sauya hukuncin farko da ya kawar da nasararsu bisa rashin gudanar da zaben fidda gwani yadda ya dace. Ga kakakin APC na Zamfara Sani Gwamna.
Ta duba wa'annan musamman 'yan majalisar mu, sanatocinmu guda uku ba wanda a daddan takara, rest dinmu babu wanda a daddan takara. Muna da 'yan majalisa kusan 20 ba su da abokan takara, ba su da abokan primaries, kuma duk an karɓe kujerun nan an ba mutanen PDP. Sannan shi kai ne gwamna abinda constitution ya ce sai in ya cika requirement na 25% sai da shi a jihar Zamfara. Don haka shi yasa muka ƙara garzayowa a wannan kotu domin ta duba ta yi muna adalci. Kuma muna kyautar sun za ce muna adalci insha Allah.
Lauya mai zaman kansa Abuja Buhari Yusuf ya ce APC na da hurumin bin kadun rashin samun ragama a jihar ta Zamfara don ta ci zaɓe ta hanyar ƙuri'a.
Daga abubuwan da suke ƙasa da kuma wasu dama da kotu suka bayar, saboda inda lokacin da aka yi shigan farko kotu ta kori ƙara, ina son mutane su gane a bambancin an dismissing da an striking. Idan aka dismissing wato aka fatalar da shari'a to ba a sake dawowa da shi, to amma idan aka striking din shi wato al'ale suna cewa akwai abin sauraro a shari'anka, sai dai akwai gyaran fuskar da zaka yi tukun kafin ka taho, akwai wasu abubuwa da watakila ba su taho ba inda ka shigo da shari'a. Kwarai da gaske ina ganin APC Zamfara koko APC ma na ƙasa gaba ɗaya suna da hujjoji na nuna ƙarfin gwiwa na cewa wannan shari'a za su yi nasara ciki.
Gwamnan Zamfara Bello Matawallan Maradun ya sha gargadin tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yari da ya daina zafafa siyasar jihar mai taimakawa gwamnan kan labaru Zailani Baffa ya ce suna da ƙarin gwiwar samun nasara.
Maganar primary ne wato zaben mataki na farko wanda kuma su basu shiga ciki ba, kuma koda a ce suna da ƙara da su za su kai aka ce kwana 60 ne, kuma kwana 60 din nan ya wuce. To maganar primary ma ba sa entertaining din ta kwata-kwata, to akan wannan za su sake koma kuma wannan kuskure ne. Ko shi Abdul Aziz ya ce yake rubutu to shi ba primary yayi ba, shi consensus ne, duke magana ce ta primary wanda yake kuma kotu ta riga ta yanke hukunci akai. Saboda haka kusan dai abin da muka dauka shine lauyoyi suna dan abubuwan su ne wanda zaka ga sun samu alheri a jikin mutum saboda su dinga nuna masa cewa akwai nasara. Amma mu dai muna ganin cewa in Allah ya yarda yanda kotu ce yanke mana hukuncin nan ba wani canji shi za a yi ba.
PDP ya imama ta shigar da bukatar bitar hukuncin da ya kawar da Emeka Ihedioha da Azahob Uzodinma na APC kan mulki. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Nasura da Maili Kaya. Yanzu kuma ga wannan sako.
Yayin da ake shirye-shiryen gudanar da babban bikin kamun kifi na Argungu na shekarar 2020 a jihar Kebbi, Najeriya.
Sashen Hausa na muryar Amurka shi ma ya shirya tsaf. Zai yi tattaki har zuwa can Argungun domin kawo muku rahotanni da hirarraki cikin hotuna da bidiyo akan wannan ƙasaitaccen bikin na ƙasa da ƙasa.
Wanda zai hada da wasannin gargajiya da na zamani har da kaɗe-kaɗe da raye-raye baya ga gasar ta kamun kifi.
Ku dai ku kasance tare da Sashen Hausa na muryar Amurka a tsakanin ranakun 11 zuwa 14 na watan Maris domin samun labarai akan wannan ƙasaitaccen biki na kamun kifi na Argungun da dumudumin su.
Dan haka kada ku bari a baku labari. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Tumadalla, wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington yanzu karfe 10 ne da minti 17 na safe a nan Washington DC. To yanzu bari in koma gefe guda, Yusuf Harande ya gabatar da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Abu mai matukar muhimmanci ne ga kowane dan kasa ya san tanaje-tanajen da kundin tsarin mulkin kasar sa yayi dangane da wasu sauran kasashen duniya don cin gajiyar da ke tattare da hakan. A yau barista mai nasara Ibrahim Kogo Faskari zai daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata.
Sashi na 19 na karshe kuma shine yace mu yi kokari mu sa hannu a duk wani abu da ake na duniya wanda zai kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya, domin mu mambobi ne na wannan duniya din. To dole mu yi kokari mu sa hannu a duk wani abu wanda zai kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya da daidaiton tattalin arziki da kokarin kulla zumunci da dangantaka da kasashe daban-daban da jinsuna daban-daban da muke da su a wannan duniya. Sannan bayan nan akwai sassa daban-daban kamar yadda nace.
To kafin mu kai gare su bari in tambaya in ga a wace gaba ce aka tanadar ma ƙasa haƙi akan ɗan ƙasa. Alal misali a ce Najeriya ce ƙasar ka tana kuma da haƙi akan ka.
Sashe na 23 da sashe na 24 da sashe na 15 sakin sashe na 1 dukkan tsarin mulki sun yi wannan tanadi. A mai sashe na 23 da ne bayani ya ce ɗan ƙasa, huɗa a ɗan ƙasa. Da'a ne wajibci ne, dole ka zama mai da'a. Daya daga cikin da'a shine ka girmama ƙasar nan. Ka girmama ƙasar nan, ma'ana girmama ƙasar nan, idan kana tafi wani wuri ka kalli takardar naira ta fadi, to dole ka dauke ta koda gutsarin ta ne, ka girmama ta a matsayin alama ce ta arzikin ƙasar ka. Idan kana tafi da wuri dan sanda yayi maka haka, to ba wai shi kake mu haka din ba, a'a, darajar kayan da yasa da alamar lambar sarki da ke hular shi dole ka girmama ta, ya kamata ka wuce wannan wurin ba. Idan aka ce yau an sanya doka gaba daya ba a so duk wani mai keken gurago ya wuce waje kaza, to kamata yayi ka tsaya can gefe guda ka girmama wannan doka. Idan aka ce yanzu an yi doka wanda take gaba daya duk wani wanda yake yana waje kaza kai ya bi hanya kaza, to kakkabi, to biyayya wato mu kanmu saboda me, domin mu ai ake shugabanci, domin mu ake da gwamnati, domin mu ake da hukumomi. To saboda haka biyayya da ta shafi kasar nan, alal misali duk abin da kake da an ce ka je an hada takin Najeriya, ka tashi ka kame jikinka ka tsaya tsaye. Biyayya ce girmamawa ne ga wannan kasa, da'a ce kake yi daidai da kuma sashe na 24 da yace dolen ka ne ma kai waɗannan abubuwa. Sannan bayan wannan idan aka zo ana magana takin Najeriya, kamar alƙawari ne ma na yi rantsuwa a matsayin na danjan Najeriya kasata, zan kokare in rike tanaje zan girmama Najeriya, zan yi me. To duk waɗannan abubuwan ba wai ka faɗi kawai na baki ba, a'a ka kasance bayan ka haddace su sun zama daidai da jininka da ruhinka da tsarinka na duk abin da zaka ke kana kwatanta abubuwan da kake da waɗannan tanaje na wannan rantsuwa ta dan Najeriya. Idan aka rantsar da kai a office aka ce a matsayinka na wane, an rantsar da kai an sagala maka tsarin mulki ne, ko an sagala maka Qur'ani, ko an sagala wa mutum Bible, ko ma me aka sagala maka, ya zama ba wai kai kawai kalamu ne ba, a'a kowace kalma ta shiga cikin ruhinka, a kowane aiki kake sa biro kake yi, a'a me kake yi, a'a ana maka jiniya ne ka rika tunani da nauyi da ke tattare da kowace kalma daya, kowane harafi daya na wannan rantsuwa da kai a wannan wurin. Sannan bayan nan wurin kuma nauyi ne idan ya kasance kaga an fito an ce ai yan kasa ana roƙon su yi kaza, ko me aka ce kai, to wannan nauyi ne a gare ka ka ba wannan kasa. Domin me? Domin kasar nan tana baka kwanciyar hankali, kasar nan tana baka zaman lafiya, kasar nan tana baka ma suna ma ko kuma menene identity, wato alama ta nuna ka kasance kai wane tukunna. Saboda duk inda ka je da ka wuce kan iyakar Najeriya, me za a kira ka? Dan Najeriya. Ko kai menene kabila ka, ko menene, za a ce dan Najeriya. Da an ce dan Najeriya shikenan. To saboda haka kasar nan ta baka suna, kasar nan ta baka daraja, kasar nan ta baka mutunci, kasar nan ta baka kuɗi da kake kashewa. Dan meme ko kai wane ne baka iya kashe wannan kuɗi sai wannan kuɗin da aka yi? Kasar nan kuma ta baka tsari na ilimi, ta baka tsari na tsaro, ta baka tsari na harkokin kasuwanci, ta baka tsari na shari'o'i wanda suka yi bayanin dangantakar ka tsakaninka da makwabcinka, tsakaninka kuma da makiyinka, tsakaninka da surukinka, tsakaninka kuma da abokin takaraka. Kasar nan ita ta baka duk waɗannan bayanai da suka yi. Kasar nan kuma ita ce ta ba ƴaƴanka ko kai kanka aiki har ka samu mukami, har ake ce maka yan labe, ake ce maka ranka dade. Kasar nan kuma ita ce daukar nauyin manyan sarakunan mu da ke tafe da zungura motoci, waɗanda in general ne na soja ya je ya gama jin baduje lashi, ya gama atisayi so ya zo ya durkusa yan labe a nada mana rawani. In kai minista ne ko gwamna ne ko waye, ka je ka gama aka gama tarangareriya da kai a jiniya, ka zo ka durkusa ranka dade ne martaba ai man rawani. To kasa ce take baka wannan abun, kasa ce ita kuma take fito da tsare-tsare na dangantaka tsakanin kabilu daban-daban. A Najeriya muna da kabilu waɗannan duka ɗinnan kuma ana zaune lafiya kamar cikin uwa ɗaya aka fito. To ba komai ya kawo nan ba, tsari na adala da tsari na maslaha wanda aka kawo, wanda ya yi bayanin kowa da kowa a matsayin ɗan ƙasa, to wannan shi ya kawo ka.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin mu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don wajen miƙewa kai ƙoƙarin neman.
To madalla a gaishe ka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuma sauraro kuka aiko mana.
Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Mahmud Salihu Ƙaura na Moda. Ya ce kai samame a gidajen 'yan jarida da kuma yi masu barazana daga ɓangaren jami'an tsaro ko kuma gwamnati san bai kamata ba. Hakan ya saɓawa koyarwar demokuraɗiyya a Najeriya, wacce ta baiwa 'yan jarida 'yancin gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba. Sai kuma saƙon da ya fito daga Almodu Admo Baga ya ce salam VOA Hausa, ku bani dama don yin godiya da jinjina ta musamman ga dakarun sojin Najeriya da hukumomin jihar Borno bisa buɗe ɗaya daga cikin manyan hanyoyi masu muhimmanci a jihar, wato hanyar Maiduguri zuwa garin Baga. Allah ya sa buɗewa ce mai ɗorewa. Daga nan sai saƙon haɗin gwiwa daga Haruna Abdulmumini Maigwado da Ilyasu Ibrahim Ɗanbushiya, suka ce babu shakka muna ganin alfanun baiwa kananan hukumomi yancin gashin kansu domin a halin yanzu chairman din mu na doguwa local government Ali Abdu Aliyu ya kaddamar da ayyukan ci gaba sai sako daga Shehu Adamu Rijau yace ya ubangiji Allah ka kawo mana karshen cutar coronavirus alfarmar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin sakon mu na karshe daga Alhaji Mele Yusufari yace mummunan harin da ƴan bindiga suka kai karamar hukumar Igabi na jihar Kaduna lamari ne mai tayar da hankali ya kamata hukumomi su duba wannan al'amari da idon basira to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi
madalla ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga wannan fadakarwa
kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni
ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki
ka rufe bakinka da abin share fuska idan zakai tari
ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa
ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya
kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya in kunne ya ji gangan jiki ya tsira
ko shakka babu in kunni ya ji gangan jiki ya tsira yanzu kuma ga Yusuf Ali Harande ya dawo mana da labarai amma wannan karo a takaice
Koriya ta Arewa ta harba wasu rokoki masu linzami guda biyu a cewar sojojin Koriya ta Kudu yau Litinin wannan shine karan farko da Koriya ta Arewa ta harba makamai a wannan shekarar makaman dai an harba su ne daga yankin Wunsa kusa da gabar teku da ke yankin Koriya ta Arewa a gabashin kasar a cewar manyan hafsoshin sojin kasar ta Koriya ta Kudu masu dai bayyana da waɗannan irin makamai ne aka harba ba da kuma adadin zango da suke tafiya gwamnan kasashe ne suka shiga cikin aikin yaki da cutar coronavirus yayin da adadin mutane da cutar ta kashe a duniya ya haura 300,000 da suka hada da wasu biyu a nan kasar ta Amurka Koriya ta Kudu ta sanar da samun karin waɗansu mutane sama da 600 da suka kamu da cutar ta coronavirus a yau Litinin yayin da shugaban kungiyar wata addini da ake alakantawa da galibin waɗanda suka kamu da cutar sun ya nemi ahuwa Daya daga cikin masu neman jam'iyyar Democrat ta tsayar da su takarar shugabancin Amurka Pete Buttigieg ya sauka daga cikin wannan takarar a lokacin da yake magana da magoya bayan sa jiya Lahadi tsohon shugaban karamar hukumar Bend ta Kudu a jihar Indiana ya ce ya dauki mataki mai wuyar dauka na ficewa daga cikin takarar A jiya Lahadi wani alkalin gwamnatin tarayya a nan Amurka ya yanke hukuncin cewar an nada babban daraktan hukumar bada yancin zama dan kasa Ken Kosalini ba bisa ka'ida ba saboda haka ba shi da hurumin bayar da umarni na dakatar da na takaita lokacin da mutane masu neman mafaka ke da shi wajen gabana domin gabatar da bayanansu
to duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin mu sai can da dare ke da za a ji mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin Yusuf Ali Harade da baki da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma wace ta shirya ta bada umarni wato Julie Gresham da injiniyan mu wato Dan Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai anjima amma a dakacin shirin yau da gobe shirin matasa